عليم حكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إن ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan rana ta Lahadi wanda yau 24 ga watan Ramadan. Hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda kuma ya dace da 17 ga watan 5 miladiya 2020. Wannan zama namu shi ne zama na 20 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Majalisu Shahri Ramadan. Zama na 24 shi ne zamanmu na 24 a cikin wannan wata mai tarin, a cikin wannan wata mai tarin albarka, kuma a cikin karatun wannan littafi mai tarin albarka, Majalisu Shahri Ramadan. العالم العلامة محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى وان اجيا منصوم مجلسي نا قوم شاءكم في آداب قراءة القرآن لدو من كرنت على القرآن من كرنت على القرآن دا مالا يكاو ويشن فتا دسو دومين مفهمتي درجة على القرآن da girmansa da matsayinsa, musan cewa waɗannan ladubba da za a faɗa ya cancance su, ya ma cancanci sama da haka. To mun kammala karanta wannan ayoyi kafin mu shiga bayanin ladubban ajiye sai lokaci mana halinsa. To insha Allah ta'ala yau za mu tashi a cikin wannan bayani na ladubban da malam ya ambata. Kafin sannan akwai ɗan tambayoyi da za mu amsa. Mai tambayar farko yake cewa malam mutum ne zai mutu sai ya bar wasiya akan ya yafe wa kowa, sai aka yi rashin sa'a yana bin wani bashin dukiya mai yawa. Tambaya ta ita ce shin wannan yafiyar ta hada da wannan kudin dukiyar da yake bi bashi, ko kuwa magada suna da ikon karɓar wannan kudin? Wannan yafiyar ba za ta iya haɗawa da wannan kuɗin ba, saboda abinda za a fahimta cewa ya yafe wa kowa, ya yafe wa mutane waɗansu laifuka da aka yi masa ba daidai ba, ko ya zama ya shiga haƙƙin wani, ko a ce wani ya shiga haƙƙinsa, wani ya zage shi, wani ya ɓata mutuncinsa, wani ya masa kaza. Wannan shi ne abinda za a fahimta a wannan magana, da a ce ya furta cewa ya yafe wa kowa har da wanda yake bin su ba su suka, kuma bai yi togaciya ba ya ce bashin da bai wuce kaza ba. Ko da ya ce ba su suka, to idan akwai wani babban bashi wanda a tunani hankali ba zai ce ya haife shi kai tsaye ba, misali waɗansu dubunnan ɗaruruwa ko wasu miliyoyi, magada a nan in dai ba suna ganin sun wadatu ba za su iya ja, saboda za a yi shakkun cewa yana lafiya yana raye kawai zai ce ya yafe wannan kudin, saboda aka cewa ya yafe. Kuma abinda al'ada ma ta gudana, duk lokacin da za ka ji marar lafiya yana cewa ni na yafe ma kowa, to magana kudi ba ta shigowa, kawai ana magana ne akan waɗansu laifuka an ɓata masa an masa ba daidai ba, to kawai zai ce duk na yafe abubuwa da mutane suka yi mu. Saboda haka a nan magada suna da ikon su ja akan wasu kuɗi da suka san cewa mahaifinsu yana bi. Sai mai tambaya ta biyu ya ce idan mai haiza, idan haiza ta ɗauke wa mace misalin ƙarfe 2 na rana, don Allah malam za ta iya cin abinci tunda ba ta da azumin ranar, ko kuwa kame baki za ta yi? To ina zaton mai tambayar nan bai bibi karatutukan da muka yi tun daga farko ba. Mun yi bayani akan matafiyin da ya dawo daga tafiya da matar da ta tashi da azumi jinin al'ada ya zo mata, da kuma wacce ta tashi da jinin al'ada ba ta azumi kuma ya ɗauke kafin faɗuwar rana. Mun faɗi maganganun malamai na cewa shin za ta kame baki ko ba za ta kame ba. Magana mafi rinjaye cewa ba maganan kame baki. Malamai wasu bambanta tsakanin yaro da ya balaga da kafirin da ya shigo musulunci suna da bambanci da wanda za a ce matafiyi ne ya dawo daga tafiya yana cin abincinsa akan hanya to yanzu gashi ya iso garin sarana bata fadi ba ta tashi bata azumi saboda jinin al'ada ko na haihuwa to yanzu gashi kafin rana ta fadi jinin nan ya dauke a ta tashi tana azumi gashi kafin faduwar rana kuma jini ya zo mata to wannan duka za su ci gaba da cin abincinsu wannan shine fatawa mafi dacewa kamar yadda nace za mu ci gaba da wannan kafin mu ci gaba cikin ikon Allah duk da ban faye sauraron karatun ba amma da cikin ikon Allah zai sai na saurari farko amsa tambayoyi a cikin tambayar da na amsa ta wanda ya kawo hadisin sibabul muslimi usubun wa kitaluhu kufurun to wajen kokarin in yi bayanin cewa kafirci da fasikanci ba duk bai ɗaya suke ba abin da so in karanta ayan da Allah ke cewa innal munafiqina humul fasiqun a cikin suratul tauba to sai na ce wal kafiruna humul fasiqun wanda Qur'ani babu wannan tarkibin babu wal kafiruna humul fasiqun Allah ya ce muke na jini da kunne na to wajibi ne in gyara abin da yake cikin suratul baqara wal kafiruna humuz zalimun sai aka kama ayatul kursi amma wal kafiruna humul fasiqun babu wannan tarkibin a cikin Qur'ani a gaba ta biyu bayan mun tashi wani sai yake mamaki akwai aya da muka karanta awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani isra'il to na fadi ayatan kuma na fadi ayatun to shi wani sai mamaki tunda shi abin da yafi sani awalam yakul lahum ayatan to a wajen qira'a biyu ce qira'an jumhur shine Nafi'u da Ibn Kathir da Abu Amr da Asim da Hamza da Kisa'i su shida a cikin qira'u saba'a duk sun karanta ayatan bal zaka yi ta qira'u ashara ga baki daya in ka cire Ibn Amir Ash-Shami shi kadai karanta awalam takun lahum ayatun an ya'lamahu ulama'u bani Isra'il to shi a wajen Ibn Amir kana tamma ce sai zama awalam takun lahum takun wannan kana ce ta zama tamma ba na kisa ba ayatun sai zama shine fa'il na kana saboda haka sai zama wannan an ya'lamahu ulama'u sai zama an wa ma dakarat alayhi fi ta'wili masdarin sai zama ko dai wannan masdari da za a yi tawili na an ya'lamahu zuwa ƙarshe ko ya zama badal na ayatun ko ya zama adafu bayanin kenan sai ya zama awalam takullam ko kuma awalam yakun ilmu ulama ibani isra'il wato dai ma'ana kana na kitaba ce a tamba ce a wajen ibnu amir ba ta bukatan suna da labari kana naqisa ita take bukatar suna da labari to su kuma jumhurin malamai wanda suka karanta awalam yakun lahum ayatan an ya'lamahu sai ya zama ayatan khabaru kana ne muqaddam an ya'lamahu ulama'u to sai ya zama an da abinda ta shiga cikin sa ya zama tawili na masdari shine ismu kana muakhkhar kenan sai ya zama awalam yakun ilmu ulama ibani isra'ila ayatan lahum saboda ka ayatan khabar ne saboda ka kenan babu ishkali qira'a biyu ce a wajen ayatan qira'an jumhur ayatun qira'an ibnu amir kamar yadda bayani ya gabata Allah san mu dace to bayan malam ya koro ayoyi da muka yi bayanin su a gurguje ajiya sai sai fa hadhihi al-awsafu al-azima wa'annan sifofi masu girma al-kathira masu yawa allati naqalnaha wanda muka cira to su wa ghayruha da ma wani su min man lam nanqulhu wanda ba mu cira to su ba mu kawo su nan ba kulluha la tadullu kulluha ala azmati hadha al-qur'an suna nuni zuwa ga girman wannan alqur'ani wujubi ta'zimihi da wajibin girmama shi watta addubi inda tilawatihi da kuma ladabtuwa a lokacin karanta shi wal bugdi hal qira'atihi da kuma nisanta a lokacin karanta shi anil huzi wal laibi anisanci duk wani izgili ko wani wasa ko wani wargi Allah subhanahu wataala da kansa da ya yi bayanin hukunce-hukuncen sa cikin alqur'ani ya ce su tsare yace wa innahu laqawlun fasl sai ce wa ma huwa bil hazb qur'ani ba kakaci bane qur'ani ba wargi bane qur'ani ba wasa bane saboda idan muka kalla bayin Allah shi alqur'ani mu'jiza ce ta manzo alaihi salatu wassalam kuma ittifaqin malamai cewa shi qur'ani shine mafi girman mu'jizozin manzo alaihi salam domin duk sauran mu'jizozin sa wanda ba qur'ani ba to a halin yanzu ba za ka iya zuwa ka gansu ba sai dai ka karanta su a cikin sira misali daga cikin mu'jizozin manzo alaihi salam akwai takfirul ta'am lokacin da ake haka gwalalo yunwa ta dami sahabbai saboda tsananin talauci da ake ciki a wannan lokaci sayyidina Jabir ya fahimci cewa manzo alaihi salam shi da kansa yana cikin mawuyacin hali na yunwa ya je ya tanada dan abincin da yana ganin bai wuce na mutum ɗaya ko biyu ba ya zo ya rada wa manzo alaihi salam cewa ga abinci an tanada manzo Allah ya tashi ya yi kuwa a cikin sahabbai wanda za ka ce wajen mutum kusan dubu da yan kai manzo Allah ya kira su aka je wannan abincin ya ce kada a sauke shi a bar shi yadda yake a dinga ɗebowa ana zubawa a mazubi sahabban nan sai da suka ci abincin nan kowa ya ƙoshi aka bar shi kan ba a taɓa komai ba kaga wannan sai dai mutum ya karanta a cikin sira hakan ta kasance amma ba zai zo ya ga wani abu a ƙasa ba akwai takfirul ma lokacin da aka je sulhul hudaybiya lokacin sallah yayi kuma ruwan da za a alwala kadan ne kusan mutum 1400 manzo alaihi salam yasa aka dan zuba dan ruwan da ake da shi a cikin mazubi to shikenan yasa yatsunsa a ciki mai riwaya yake cewa ina ganin ruwa yana ta kulkulwa ta tsakanin yatsunsa alaihi salam mutanen nan wajen 1400 suka yi alwala kowa suka cika mazuban su kaman babu abin da aka taba dan mazubi ne wanda bai wuce mutum ya shanye ba to kaman irin yanda dutse yake masa sallama dutsen hudu ya motsa da shi wanda mu'jizozi ne wanda ya zuga baki ɗayan su babu su to amma alqur'ani shine mu'jiza sabita musamar niriya yanzu mu'jizan annabi Musa na sandarsa ya riga ya wuce sai dai mu ji shi a cikin qur'ani mu'jizan annabi Isa na raya wanda yake mamaci warkar da marar lafiya ya dauki tabo ya mayar da shi ya zefa shi ya zama kamar tsuntsu duk wannan mu'jiza ta riga ta kammala hatta a cikin mutanen annabi Isa duk wanda ya zamo bayan baya nan da ɗan lokuta sai dai su ji labari ba su ga wannan abin da idan su ba to amma alqur'ani shine mu'jiza wacce take tutur za ta dangana ta shin alkiyama to shi yasa mafi girman mu'jiza ta manzo alaihi salam shine qur'ani shi ya sanya muka yi bayani cewa duk abin da ya rataye da qur'ani zai samu girma da daraja da matsayi malam yace famin adabi tilawa yana daga cikin ladabban karatu ikhlasun niyyati lillahi ta'ala tsarkake niyya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala li'anna tilawatul qur'an domin karatun alqur'ani min al'ibadatil jalila yana daga cikin ibadodi madaukaka masu girma kama sabaka bayanu fadliha kaman yanda bayanin falalarsa ya gabata wa qarqala Allah ta'ala kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana tafada Allah mukhlisina lahu din ku bauta ta ma Allah kuna masu tsarkake addini wato ainihin a gare shi kenan tashin farko in muka ce karatun qur'ani zai dauki fuska biyu ko dai ni da zan tafi neman karatunsa ya zama ihtisaban ne ba iktisaban ba ko kuma lokacin da nake karanta shi ya zama ihtisaban ba iktisaban ba neman lada ba wani abu wani tara tsawurwuri na rayuwar duniya ba a wannan gaba dole mu jinjina ma iyayenmu da kakanninmu lokacin da suka tura ƴaƴansu karatun Qur'ani makarantar allo duk wani abu na samun duniya a wannan lokaci babu shi duk wanda zai tura ɗansa karatun allo ba wanda zai taba tura shi da zimman ya je ya haddace ya samu kuɗi ya je ya haddace ya tara duniya kawai ana ganin wata ibada ce wanda lalle ne mahaifi yayi ta ya tura ɗansa ya je ainihin ya karanta alqur'ani kai bal mun sani in ma dan mutun ya mutu a makarantar allo murna ake masa cewa danka ya dace kuma zai cece ka gobe alkiyama saboda ana ganin cewa mahaifinsa yayi wani babban aiki kuma dan nan ya samu wani dace wanda kallon da wato zamantakewa take mu almajiri ya wuce duk yanda ake zato akwai kissoshi da zaka dunga ji ba su da tushe bare makama amma dai sun ginu ne a wajen ganin darajar Qur'ani zaka ji ana cewa almajiri da ake tarawa a gwalgwalan yara na abinci misali yara sun ci abinci wani da majina a hancinsa wani bai wanke hannunsa ba kaza kaza a tarawa almajiri sai ka ji kissan maulanka ana cewa ai duk wannan dattin da yake cikin abincin mala'ika ba zai bar shi ba mala'ika zai ɗebe shi sai ya watsar da shi kuma mun gina akan cewa wai abincin almajiri ma kana ci to kai dan aljanna ne wallahi za mu je bara sai ka ga cewa gaya ne a kwananka amma gida na alfarma sai ka ga an gutsari wannan an ci a ce abincin almajiri kai lo ba dai Allah kai ka aljanna sai a zubo maka kai kuma abinci mai kyau wanda nama gwargwadon dai yadda ainihin aka tsara abinci ba na abin nake so in ce a wannan lokaci duk abin da ake kawai tsakani da Allah ake kawai neman lada ne haka aka rayu kuma shi yasa za ka ga cewa Allah ya yi albarka ba ta wasa ba a wajen duk wanda suka yi irin wannan tafiyar wani ma za ka samu ya yi rayuwar bai haddace Qur'anin ba wani ya zo ya yi shekara 10 a makaranta wani ya yi shekara 20 wani sama da haka ya yi raushi ya dan haddace abin da Allah ya bashi iko ya haddace za ka ga cewa ya samu daraja ya samu matsayi a wajen al'umma yanda ake ganinsa a matsayin malamin alqur'ani to wannan haka ya kamata ainihin niyyar ta kasance shine abin da malamin yake faɗa kaga wannan ana maganan lokacin da aka tafi neman karatun qur'ani ibtida'an to haka nan lokacin da zaka zauna ka yi shi shi ma yadda ka san zaka yi sallar azhar ko da asar baka ji cewa in na gama za a sallame ni in na gama za a biya ni wani abu na duniya to haka ya kamata mutum ya ji a cikin zuciyarsa haka ya kamata mutum ya kudurce a cikin tunaninsa cewa karatun alqur'ani ibada ne neman yardan Allah ake da shi sai ce wa qala Allah wa qala ta'ala Allah subhanahu wata'ala ce wa ma umiru ba umarci mutane ba da wani abu illa li abdullah face dan ya zamo ainihin sun bautata ma Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini saboda Allah huna fa suna karkace ma duk abin da yake ba daidai ba zuwa ga addini da daidai wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun manzon Allah tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi na tawqira'ul qur'ana ku karanta alqur'ani wabtagu bihi wajha Allah ku nemi yardan Allah da wannan karatun alqur'ani azza wajal ku yi wannan min qawli an yati ya qaumun tun kafin waɗansu mutane su zo yuqimunahu iqamatal qadhi wanda suke tsaida karatun alqur'ani kaman yadda ake jera kibau ma'ana karatun nan ya zama rankan ana yin sa wato ainihin da dukkan tsari yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu suna neman sakamakon sa na gaggawa ba sa tunanin sakamakon sa majinkirci sai ce rawahu ahmad imam ahmad ya rawaito shi sai ce wa ma'ana yata'ajjalunahu abinda yake nufi yata'ajjaluna bil ayn yatlubuna bihi ajra ad-dunya suna neman sakamakon duniya to wannan gabar gaskiya tana buƙatar dogon tafsiri bamu da lokaci amma dai a wurwuje wannan hadisin baya nufin haramcin mutum ya je ya koyar da karatun alqur'ani a bashi wani abu. Misali za mu samu akwai ko dai kace malamai masu islamiyoyi masu tafiz ko masu sauran tafiz alqur'ani wanda yake na kwana, kai zaka samu wasu ma malaman na allo ne wanda iyayen yara suna ba su wani abu da sati, wannan ba wai laifi bane ba. Abinda malamai suke cewa kudin da ake ba mai koyar da qur'ani ana bashi ne sakamakon lokacinsa da aka tsare. A matsayinsa na dan adam yana so ya ci abinci, yana so ya yi tufafi, yana da bukatu na rayuwa irin na dan adam, wanda idan da za ce duk kowa ya tafi kasuwa babu wanda zai koyar da alqur'ani, to saboda haka babu laifi ya zama an dauki wa'ansu malamai ana biyan su wani abu dan su samu zama su koyar da littafin Allah. Al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit rahimahullahu malamin Maliku, akwai lokacin da malamin ɗansa ya haddatar da ɗansa Fatiha, sai ya kawo dirhami 1000 ya bashi ya yi godiya, sai Abu Hanifa ya ga bambarkai domin mai riwaya yake cewa shi wannan dirhami 1000 a lokacin ko bai girman rago ba zai wuce dirhami 1 ba, kenan yanzu an ba da rago 1000 akan an koyar da surar Fatiha. Abu Hanifa ya ce wannan abu yayi yawa, sai ya kar maka Allahu abinda ka koya masa yafi abinda na baka, da ina da ikon abinda yafi wannan da na baka. Ma'ana kenan duk wanda zai koyi da littafin Allah a ce a biya shi da wani abu na duniya ba a mallaki wannan abun ba, sai dai kawai a ce a ɗebe masa kiwo a kyautata masa kamar yadda na faɗa sakamakon zaunar da shi da aka yi ko dai wani gabaki ɗaya ko wani jizi'i na wani, wannan babu laifi. Babu laifi saboda akwai wani hadisi ma da yake cewa mafi tsarkin abinda za ku ci to shine na abinda aka baku domin koyar da littafin Allah. Malamai sun ce babu laifi akan wannan gabar. To sannan a daidai lokacin babu laifi a kyautata ma yara da wani abu da zai faranta musu domin tashji'i akan su haddace alqur'ani. Akwai wani littafi sunansa Kitabul Amwal na Abu Ubaid Qasim ibn Sallam, ya yake to a cikin wannan littafi nasa Kitabul Amwal cewa sayyidina Umar a lokacin halifan takassa sai ya umarci malaman makarantu yace su dinga ba da kyaututtuka a wajen dalibai domin karfa gwiwa su haddace Qur'ani. Saboda haka halifofin sayyidina Umar suka ci gaba da dabbaka wannan. To ɗaya daga cikin gwamnoninsa sai ya ga yadda ake ta turo dandazon dalibai ana ta kokarin competition din hadda, wannan yana kokari ya haddace sama da wannan saboda an yanka wani abu, ko dai ka ce duk hizibi mutum ya haddace za a bashi kaza, ko duk jizi za a bashi kaza, ko duk wani yanki kaza za a bada kaza. To abin sai ya dame shi, sai ya aika ma sayyidina Umar ya ce halifa gashi ka ce a dinga kyauta ma dalibai don su yi hadda, to gashi ana dan ba su gashi yin sai dandazo ake ta yi, kada abin nan ya zama ana yin wannan hadda dan kuɗi, sai ce kai ka ba su kuɗi su hadda sai da tafin Allah. A nan kun ga sayyidina Umar ya yi wannan don a ƙarfa gwiwa. Da wannan zaka ce abinda muke a halin yanzu na musabaka, tunda dole ka yarda cewa wannan abin da sayyidina Umar ya bashi da bambanci da harkar musabaka, domin an ba yara wani abu ƙarfi guya don su yi hadda. To amma abinda bai kamata bai zama kuma cantak an ɗora rayuwar akan wannan, ya zama abin ya zama kawai kamar wani kasuwanci da ɗalibi ya faɗi a ta ƙaramar hukuma kaza, to ya tsallaka ƙaramar hukuma kaza saboda ya ga cewa lallai sai ya samu kaza, in ya faɗi a jiha kaza sai ya tsallaka a jiha kaza, ko dai wani abu da ya kama da haka, ya zama kawai mujarradin niyyar ta samun abin duniya ne, wannan shine abin da ba daidai ba. Amma ita kyautatawar domin ya zamo an yi azama ba laifi ba ce. Manzo alaihi salam ya ce ya riƙa she mu sunnarsa da sunnan halifofi da suka biyo bayansa, kun ga duk abin da sayyidina Umar zai sunnanta wannan kyakkyawar sunna ce, kuma za ku iya gaskata ni. Ni a wajena wannan ni'ima ce ta Allah na ya kare littafinsa. Mu da wayanmu aka yi faɗan tatsi ne,
an yi farin tatsi ne December 1980 karshe karshe wallahi a lokacin sai da makarantan Qur'ani suka zama abin kyama alunan mu duk a masallaci muka mai da su muka dauke su daga shago ba ka so ma a zo a ganka da allo saboda abin ya faru ga wanda suke masu karanta alqur'ani wallahi ni na san wasu daga cikin yayin mu muhaddisi ne marubucin qur'ani in zai fita ma kawai sai zanzaro kan ba a ce almajiri ne sai necktie saboda ka a ganshi ba a gai kama da almajirai to a wannan lokaci sai aka sa karan tsana da tsangwama ga mamuta qur'ani to amma tunda Allah yayi alƙawari littafin nan nasa zai bashi kariya an yi wannan abin da ɗan shekaru kaɗan sai musabaka kuma Allah ya bullo da ita ya zamo muhaddata da wanda suka haddace wani juz'i hadda hizifi 20 10 40 da sauransu ya zama kuma dandanan sai kaga yaro ya zo yayi musabaka yayi na daya sarakuna da masu mulki a taro a karrama shi ayi masa rawani ayi masa kyaututtuka a ce ma ainihin yawo kin shi kasa to wannan kuma sai Allah ya sake dawo da martaba daraja ta alqur'ani ya zama cewa abinda aka kiyamata a da yanzu kuma ya zama abin sha'awa to kaga wannan hikima sai ta Allah subhanahu wataala saboda haka dan a kyautata ba zai zama laifi ba amma ya zama mujarradin niyyar mutum kawai shi ta ya samu abin duniya ce to wannan shine ainihin abin da ba daidai ba a wannan kamar yadda na faɗa gaba ce mai fadi ba za mu iya samu shi lokaci ainihin akan ta ba amma dai ina ga dan abin da na faɗa zai amfana insha Allah sai ma da yake wa min adabiha yana daga cikin ladubban karanta alqur'ani an ya qara'a bi qalbin hadirin mutun ya karanta da zuciya halartacciya ya tadabbaru ma ya qara'u wa ya tafahamu ma'aniyahu yana lura yana la'akari da abin da yake karantawa yana kokarin fahimtar ma'anonin abin da yake karantawa wa yakhshau inda zalika qalbuhu kuma zuciyarsa tana jin tsoron Allah a lokacin nan wa yastahdiru bi anna Allah yukhatibuhu kuma yana ji yana halartowa cewa Allah yana zance da shi fi hadhal qur'an a cikin wannan alqur'ani li anna alqur'ana kalamullahi azza wa jalla saboda alqur'ani zancen Allah ne mabuwayi madaukaki fadin Allah subhanahu wataala inda yake cewa allazina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bi wani malami sai yace haqqut tilawa huwa an yashtarika fihi al-lisanu wal-aql wal-qalbu shine lokacin da mutum yake karatu da harshe da zuciya da hankali su hadu al-lisanu yurattil harshe yana karantawa wal qalbu yatarjim wal aql yatarjim hankali kuma yana fassarawa wal qalbu yata'iz zuciya ya zamo tana wa abantuwa saboda haka kenan abinda ake so lokacin da mutum yake karatun alqur'ani na farko hadisi yace duk wanda yake so ya zance da Allah to ya karanta littafin Allah in kana karanta alqur'ani kaman kana ganawa ne da Allah subhanahu wataala na kusancewa zai yi wahala mutum yaje zai gana da sarkin gari ko hakimin gari ko gwamnan gari ko shugaban kasa ganawa kana waya kuna ganawa kana wa'in abubuwa ba na jin zakai wannan ba ma zaka shiga da wayar ba zaka cewa ka tara hankali ka natsu shi aidan gwamnati yake magana zaka mutum yayi kaman yanda inda tsutsu ne akan sa ba zai motsa zan ga tashi ba to ashe in har dan adam abokin halitta wanda wannan matsayin da yake kai a yau zai ba shine akai ba kuma gobe kila samu ba shi bane ba amma sa wannan girmamawa to ya kuma littafin Allah subhanahu wataala shi ya kamata a ce an ba irin wannan matsayin an kamba mashi an ainihin karrama shi a lokacin da ake wannan to saboda haka ana son a tara hankali domin ko ba komai sababin wahayin alqur'ani shine a fahimce shi a dan baga shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi domin a ilakare to kaga ba zai yi hankali yana tunanin wani wuri kuma ainihin a sai hankali ya rabu biyu ɗaya yana fahimtar ma'ana ɗaya kuma ainihin ya tafi wani wuri ba sai ce min adabiha yana daga cikin ladubban karatun alqur'ani an ya qara ala taharatin mutum ya karanta alqur'ani yana mai tsarki lianna hadha min ta'zimi kalamillahi azza wajal domin wannan yana daga cikin girmama Allah subhanahu wataala manzo alaihi salam akwai lokacin da wani masa sallama manzo Allah ya biya bukatarsa misali ko bawali ko abin da ya kama da haka
to kaga da yace assalamu alaikum manzo alaihi salam bai ce masa wa alaikum salam ba akwai wata katanga kusa da shi sai ya taba eh taimama sannan sai ya ce wa alaikum salam domin assalamu sunan Allah ne to tunda zai ambace sunan Allah sai ya ga ba zai ambace shi ba tare da yayi taimama ba alaihi salam to kun ga ballantana kuma kace karatun alqur'ani bi akmali nan da yake cewa a karanta a bisa sarki zai dauki ɗayan uku ko dai kace mutun ya karanta yana mai alwala mutun ya karanta yana mai alwala ma'ana haka sai mutun na da alwala kaga ba zancen dama akwai janaba tare da shi in yayi bawali ko ba haya dama ya riga ya sarki to mutun ya karanta yana mai alwala ko ku a ce ya karanta yana mai tsarkin kari ma'ana duk da ba shi da alwala amma dai babu dattin bawali da bai tsarki ba ko dattin ba haya da bai tsarki ba ko kuma wato akalla a ce mutum ya karanta shi wato ainihin yana da tsarki na janaba kenan to wannan shine ainihin zai dauka wannan ma'anar yace wala yaqra'ul qur'ana wa huwa junubun kada mutum ya karanta alqur'ani ba zai karanta alqur'ani ba yana mai janaba hatta yaga tasila har sai yayi wanka in qadira alal ma in ya samu ikon samun ruwan aw yatayammam ko kuma yayi taimama in kana ajizan an isti'maril ma in ba zai yi amfani da ruwa ba ne maradin wato saboda rashin lafiya aw adamin ko kuma ainihin rashin ruwan ma gabaki daya wato ayar da Allah yake cewa la yamassuhu illa almutahharun malamai sun yi maganganu wajen meye ma'anar ayar nan wajen magana biyar wasu suka ce wannan hudin ba ga Qur'ani yake komawa ba yana komawa ne zuwa ga Allahul Mahfuz saboda Allah yana cewa innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun sai ce la yamassuhu to kaga a ka'idan kowane yare ma wakilin suna yana komawa zuwa ga abin da aka ambata a kusa kun ga da aka ce innahu laqur'anun karim kaga an bace qur'ani sai aka ce fi kitabin a cikin wani littafi makarun tsatsararre sai aka ce la yamassuhu ba wanda zai taba shi shine kenan zamu ce shi kitabun makanun din dan yanzu idan ka zo ka ce da Musa da Musa ya shigo Isa ya shigo sai ya zauna to wannan ya zauna din wa ake zaton za a fahimta Isa din tunda ka ga sai Musa ya zo Isa ya zo sai ya zauna kaga na ƙarshen da ka ce sai suka zauna sai a dauka su biyun gaba daya to nan da aka ce la yamassuhu mafi kusa ta abin da aka ambata shi ne lahul mahfuz to sai su malamai suka ce anan in muka duba mu Allah sai ya ce illal mutahharun mutahharuna daban mutatahhir daban al mutahhar shine wanda aka tsarkake al mutatahhir kuma wanda ya tsarki to mu ba mutahharuna bane ba dalili da kai sai dai mu zama mutatahhiruna don Allah bai tsarkake mu ba su mala'iku su ne mutahharun su ne Allah ya tsarkake to sai wasu malamai suka ce anan ana nufin ba wanda zai kai ga lawul mahfuz sai mala'iku su kawai suke iya zuwa inda yake saboda haka kenan anan ba ma magana Qur'ani yake ba wasu suka ce eh Qur'ani zai iya shiga to in muka ce Qur'ani bai shiga to me ake nufi da mutahharun wasu suka ce musulmi ma kawai ake nufi ba wanda ya halatta ya taba Qur'ani sai musulmi saboda hadithin Abu Hurairah Allah kara masa yarda wata dan ya taho kan wani layi sai ya hango manzo alaihi salam yana tahowa sai sauri ya boye da ya boye shikenan sai bayan wani lokaci suka hadu a majalisi sai manzo Allah sai Abu Hurairah yana hango ka amma kuma sai ka boye na rasa inda kai sai sai ma'aikin Allah ai akwai janaba a jikina to naji tsoron mu hadu mu gaisa ne kun bana da tsarki sai manzo Allah yake cewa innal muslim ko innal mu'min la yanjis ai musulmi ba zai zama wanda ya saba to sai wasu suka ce kawai abin da yake nufi kada wanda ya taba Qur'ani sai musulmi to wasu suka ce a'a abin da ake nufi kada wanda ya taba shi sai wanda ba janaba tare da shi don Allah ce wa in kuntum junuban fatahharu in kun zama da janaba tare da ku ainihin sai ku yi tsarki wasu malamai suka ce to wannan shine abin da ake nufi ma'ana kada mai janaba ya taba Qur'ani amma da rashin alwala zaka iya ainihin ka taba Qur'ani musamman wanda yake ta'amuli da shi yau da kullum wasu suka ce a'a mutahhar shine mutumin da yake da alwala shine mutumin da yake da ainihin alwala to wannan maganganun malamai sun ambace su ko ba komai cikakkiyar kamala shine kada mutum ya taba qur'ani sai yana da tsarki cikakken tsarki tsarki na janaba tsarkin karamin kare duk gabaki daya kun mutum ya zama ainihin dama akwai alwala tare da shi to wannan shine abin da yafi sai ma da yake cewa walil junubi an yadhkura Allah mai janaba zai iya ambatan Allah wa yad'uhu ya roki Allah bima yuwafiqu alqur'ana da lafazin da ya dace da lafazin alqur'ani idza lam yaqsid alqur'ana amma idan ba karatun yake nufi ba ina misali sai sai mislu an yaqul kaman mutun yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin addu'a yake nufi aw yaqul ko yace rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya nufi addu'a wato akwai bambanci tsakanin karatun qur'ani da kuma addu'a ina san cewa tun a cikin littafin iziya an karanta a cikin ahlul rima an karanta baya halatta mai janaba ya karanta alqur'ani sai dai da zimman neman tsari yanzu ya zo a sunna in zaka kwanta bacci ka karanta kursiyu da amanar rasulu ka karanta qur'anallahu da falqi da nasu kaga duk qur'ani ne to sai mutun ya zama akwai janaba a jikinsa kuma yana jin kiyuya ko yana jin sanyi yana ga ba zai iya yin wanka a lokacin ba to ya halatta ya karanta su da zimmar addu'a ba da zimman karanta qur'ani ba shi yasa kun ga karanta qur'ani da zimman addu'a ma ba sharadin sai kai idigami da ikilabi da jan maddodi a'a kawai da za ka karanta ne sardan haka mutum zai karanta to sannan ya halatta mutum ya karanta domin kafa hujja misali mutum akwai janaba a jikin sa to sai ake neman wata aya da ta tabbatar da hukunci kaza zai cewa aya ta sai kaza sai karanta ayar sardan kun ga anan ba da zimman karanta qur'ani ya karanta ba da zimman kawo wata hujja da ake nema ta addini to anan ma ne yake cewa babu laifi mutum ya karanta wata aya ta qur'ani yana mai janaba amma da niyyar addu'a to wannan babu laifi da mutum yayi wannan to shine sai yake cewa ya halatta ya karanta ainihin wannan ayoyi to kun ga kaman ma aya take cewa kada a karanta hadisi yake cewa kada a karanta qur'ani a halin sujuda mutum ba zai dunga tilawa ya kai boshi ba amma ya halatta ka karanta ayan qur'ani ta zo da addu'a misali ka kai boshi ka karanta rabbana atina fi dunya hasana zuwa karshe ko rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasul faqtuna ma ashahidin irin wannan ya halatta mutum ya karanta da zimmar addu'a in ya kai boshin sa to haka nan ba koda ba da tsarki sai ce wa min adabiha yana daga cikin ladubban karatu Allah ya karanta alqur'ana kada mutum ya karanta alqur'ani fil amakinil mustaqzara a wurare da ake kyama wurare na datti aw fi majma'in la yunsatu fihi liqira'atihi ko kuma wurin da ba za a saurari karatun sa ba li anna qira'atahu fi mithl hadha ihanatun lahu domin karatun sa irin wannan wurin wulakanta qur'ani ne wannan zai sa ka woshi abin da wayansu mutane suke yanzu irin masu kallon cassette sana'ar sai da kasasuwa za ga a cikin kasuwa sai a zo a sa qira'at Abdul Basit ko a sa qira'at Husari ko dai karatun Qur'ani na wani kasar da ake so a tallata ana ta hayaniya a kasuwan nan ana ifata iface ana ta maganganu marasa tsari kuma ga Qur'ani an bude wannan haramun ne wulakanta Qur'ani ne duk inda ba za ka saurari littafin Allah ba to kada ka ganganta karanta shi ko kuma a ce shi mutum shi yake karatun da kansa yanzu ga akwai wasu wanda kawai da ma karatun Qur'ani ya zama neman kudi gunsu irin masallatan kasuwa za ga ya zo kofar kasuwa ya zo yana ta sheka tilawa saboda mai sallah in zai shiga ya bashi sadaka ko in wani ya kammala sallah ya bashi sadaka ana ta hayani ana ibace ibace shi kuma yana karatunsa to wannan gaskiya wulaka da littafin Allah ne baya halatta mutum ya karanta alqur'ani ya ta karanta inda ake da wasu muryoyi wanda ba daidai ba akalla sai kaga cewa an samu ishtibaki tsakanin zancen Allah da zancen dan adam ba ma wa ga magarin zance ba zance ma wani alfasha wani ma na batsa ana furtawa to wannan gaskiya ba daidai bane ba saboda haka malam yake cewa kada mutun yi wannan domin wulakanta Qur'ani ne wala yajuzu an yaqra al-Qur'ana baya halatta mutun ya karanta al-Qur'ani fi baitil khala wato auri da aka gina a matsayin bandaki wana awihi da makamancin sa mimma inda lin tabawul abinda aka tanada domin ayi fudari awi tagawus ko kuma ainihin bayan gida li'annahu la yaliqu bil Qur'an domin wannan bai dace da al-Qur'ani wanda yake mai daraja ba saboda haka koda ka kaddara a ce ban daki wankakke ne an wanke shi fes an wanke shi ba wani datti a cikin sa ka kaddara ma irin namu ne na zamani wanda ake flushing ya zama ainihin ruwa ya zo ya wuce da ba haya ko ba wali tunda dai an gina wannan wurin saboda ainihin ai wannan kazantar to Qur'ani ya fi karfin a zo a zauna ana karanta shi a wannan gaskiya baya halatta irin wannan wurin saboda haka lalle ne a nisanci wannan sai ce wamin adabiha yana daga cikin ladubban karatu an yasa'idu billahi minash shaitanir rajim mutum ya nemi tsarin Allah daga shaidan jefaffe daga rama inda iradatul qira'a yayin da yake nufin zai yi karatu li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wata'ala da yace fa idza qara'atal qur'ana kun ga an kawo abin anan da sigar fi'ili madhi in ka karanta amma abin da yake nufi idan zaka karanta kenan idan za ka karanta alqur'ani fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ka nemi tsarin Allah daga shaidan kore daga rahama wali anna yasuddahu shaitanu anil qira'ati kuma domin kada shaidan ya kange shi daga wannan karatu au kamaliha ko kuma kamala ta shi karatun domin da zaran zaka zo kai karatu to shaidan zai kokarin ya zo ya tarotsa ma ko dai ya hana ka karatun ko kana karatun yana jeho maka tunanin wayansu abubuwa daban bakin kana karatun kana tunanin wani abu daban to shi yasa ita isti'aza ba ma a yi ta sai lokacin karatun Qur'ani akwai kuskure da zaka da yawa muna yi mutum in yazo zai karanta littafi na fiqh ko wani abu sai ka ja fara a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'a annan bismillah kawai ake fa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billah qur'ani shi kada yake da wannan matsayin a lokacin ne ma an za a yi karatun sa to a yi isti'aza kuma mun san tazo da sigogi da dama malam yace wa ammal basmalatu amma ita bismillah fa in ka nabtida qira'atihi in ya zamo farkon karatun sa ne a fa in kana yace wa ammal basmalatu fa in kana ibtida qira'atihi in ya zamo cewa farkon karatun sa ne min athna'is sura amma kuma tsatsakin sura sai ce fala yubasmil mutum ba sai yayi bismillah ba ma'ana kada yayi anan abinda malai yake nufi kan mutum zai fara karatu tsakiya innamas sabilu wala tujadilu duk mutum zai fara yana gaba sai yayi bismillah ba to amma anan malamai suna cewa duk da ba a ce wajibi sai mutum yayi bismillah ba ana la'akari da lokacin da za a fara karatun ko kuma gabar da za a fara da ita an ce mutum zai isti'aza to ta iwa ya fara da wani wakilin suna da zai koma zuwa ga Allah to anan yana daga cikin rashin da'a mutum yi isti'aza kuma ya fara misali mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ilayhi yuraddu ilmus sa'a kaga kamar shaidan din kenan kana cewa ina neman tsarin Allah daga shaidan korarre daga rahama kuma zuwa gare shi ake mai da ilimin tashin arkiya ba kanka mai shaidan din kenan kaga wannan ba daidai bane ko mutum yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim walahu ma sakana fil laili wan nahar kanka mai shaidan din kenan ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai sai huwa alladhi yusawwirukum fil arham kayfa yasha haka mai shaidan din kenan to duk inda zaka fara da wakilin suna zai koma zuwa ga Allah ko a ce zai koma zuwa ga manzo alaihi salam to ba daidai bane kai isti'aza ba bismillah zama ka sabe sai kai bismillah domin ka rabe tsakanin su wannan dai gaba ce ita ma wanda take bukatun maganganu dai gaskiya haka to amma dai ba lokaci isasshe malam yace wa in kana min awwali sura to idan karatun mai karatu a farkon sura ne fal yubasmil to yayi bismillah in zai fara sura illa fi surati tauba sai dai in farkon suratul tauba ne fa innahu laysa fi awwaliha basmala ita ba bismillah a farkon ta li anna sahabata radiyallahu anhum domin su sahabbai da Allah tabbata gare su ashkala alaihim wato abin ya rikita gare su hina kitabatul mushaf yayin rubuta alqur'ani hal hiya suratul mustaqilla shin ita sura ce mai tingashin kanta aw baqiyatul anfal ko kuma qarisul suratul anfal ne ففصلوا بينهما سيسك رب أكانس بدون بسم الله باتارد بسم الله با سيتي وهذا الاجتهاد وان اجتهاد هو المطابق والواقع شين وان دي داتي دعبن داكي سكي بلا ريب با وان شكواتي هكا إذ لو كانت البسملة دومين إتا بسم الله داتا كسجي قد نزلت تاسوك في أولها أفرق سورة التوبة لبقيت محفوظة داتا وانزو أبركي أيوا لإبد الله عز وجل لكي ورع الله مبوى يبدو ككي لقوله تعالى صبو لفدر الله سبحانه وتعالى ليتي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون وانا عبدنا مالي يفعل رأي مسمى لبيني za mu ga cewa tsakanin anfal da tauba babu bismillah bare yana cewa wa mahama ta silha aw bada'ata bara'atan litanziliha bisayfi lasamu basmila ma'ana wa mahama ta sil bara'atan duk lokacin da ka halu anfal da bara'a aw bada'ata bara'atan koko ka fara da bara'a a wannan zaman naka litanziliha bisayfi saboda an saukar da ita da kansakali lasamu basmila ba zaka bismillah ba ka bana sharbi ya fada abinda mafi yawan malamai suke cewa ita suratul tauba sura ce mai cin gishin kanta ba wai karshen anfal bane dalili kuwa manzo alaihi salamu a shekara ta 8 aka saukar da wannan sura bayan ya tura sayyidina abubakar a matsayin amirul hajj ya tafi da tawaga sai aka sauke suratul anfal abinda aka fara cewa bara'atun minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal mushrikeen raba gari baran baran tsakanin wato Allah da manzo suna gefe mushrike suna gefe an raba gari an riga an rufin duk wani abuwa da kai zan alƙawari an dakatar da su sai dan wanda aka tawagace to a ka'ida ta wato larabawa da suka saba duk wata wasiƙa ta lumana da zaman lafiya za a yi bismillah za su rubuta bismika allahumma to amma idan kaga balarabe ya aika maka wasiƙa ba bismika allahumma kawai an fara da gundarin magana to ta tashin hankali ce da kaga wasiƙa balarabe kawai kaji ya fara cewa to wane ina sanar da kai to kawai ka san ba kanta saboda kawai ba ta lumana bace to kasancewar ita wannan sura raba gari ne da musulunci yayi da arna shi yasa aka sauke ta ba bismillah shi yasa malaki cewa litanziliha bisayfi lasa bismillah saboda an saukar da ita da kaifin kansakali shi yasa manzo Allah sai ya aiki sayyidina Ali da wannan sura ta to yaje ya sauko Qurayshawa nan ba gaba sai take neman dogon bayani zaka cewa ɗan Shi'a suna ta to ai gashi nan ai manzo Allah ma bai yarda Abubakar ba sai ya aika Ali ya ce ya sanda wannan sabon wannan shirme ne da jahilci saboda larabawa sun sani duk wani babban alƙawari da aka kulla da mutum to ba wanda zai warware shi sai shi mutumin ko dan cikin sa ko wanda yake dangin sa da jini da sayyidina Abubakar zai karanta bara'a a wajen mushrikan Quraysh ba za su karba ba saboda shi ba hashimi bane shi ba mutsalibi bane ba to shi yasa manzo Allah ya tura sayyidina Ali dan Abu Talib dan shine zai isar da wannan sako Muhammadin manzo alaihi salatu wassalam to saboda haka dai magana mafi rinjaye surar bara ba karshen anfal bace ba sura ce wacce take annabin mai cin gashin kansa mai cin gashin kanta sai ce min adabiha ya daga cikin ladabban karatun alqur'ani an yi hasira sautahu mutun ya kyautata muryar sabil qur'ani daga karatun alqur'ani waye tarannamu bihi ya ranga da karatun alqur'ani din lima fi sahihain saboda abin da yazo a cikin bukhari da muslim min hadisi abi hurairah radhiyallahu anhu hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yarda anna annabiyya sallallahu alaihi wasallam qala manzo alaihi salatu wassalam yace ma adina Allahu li shay'in Allah bai saurari wani abu ba ai masama alshay'i shine bai saurari wani abu ba kama adina linabiyin hasani sauti kaman yanda ya saurari wani annabi mai kyakkyawan sauti ya taganna bil qur'an yana rera karatu alqur'ani ya jaharu bihi yana bayyana shi nan wato bil qur'ani ya taganna bil qur'an kalmar alqur'an ta ya dauka ma'ana biyu ko dai in mun ce alqur'anul ma'ruf ana nufin Allah bai yi saurare ga wani abu kamar da ya saurari manzo alaihi salam da ya karanta alqur'ani ko in mun ce qur'ani shine almaqru duk wani abin da za a karanta sun san almaqru to sai ya zama ta sauran annabawa kamar irin annabi Dawud da Allah ya bashi murya mai kama da sarewa in yana karanta alqur'ani da duwatsu da bishiyoyi da tsuntsaye suna tabbinsa suna rausayawa saboda dadin murya da Allah ya bashi to saboda haka shi dadin murya kyauta ce Allah yake mu wanda yaso daga cikin bayinsa wanda Allah ya ni'imta shi da wannan to ana so ya kyautata karatun alqur'ani da wannan sai yace wa fihi ma ya zo a cikin bukhari da muslim an jubair bin mut'im daga jubair dan mut'im radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace sami'tu annabiyya sallallahu alaihi wasallam naji manzo tsira da aminci su karanta mata a gare shi ya qara'u fil maghrib fil maghrib yana karatu a sallan maghriba bi tsur yana karanta tawatturi wa kitabin masur fa ma samitu ahadan ahsana sautan aw qira'atan min yace ban taba jin mai daddadan murya mai kyakkyawan murya kamar manzo alaihi salatu wasalam ba malam yace lakin sai dai in kana haula da qari ahadun ya ta'azza bi jaharihi idan a kusa da mai karatun akwai wanda zai tutu da bayyana wannan karatu nasa kan na'im kaman mai bacci wal musalli da wanda yake salla wa nahwihi ma da makamantan su fa innahu la yajharu jaharan yushawish alaihi aw yuzihi to kada ya bayyanawa da zata takuda masa al'amura ko ya zama ta tutar da shi li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin manzo alaihi salatu wasalam kharaja ala an-nasi wadaran ya fito a wajen mutane wa hum yusallun alhali suna sallolin nafilu wa yajharuna bil qira'a suna ta bayyana karatu fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzo alaihi salam yace innal musalli yunaji rabbahu mai salla fa gani yake da ubangijinsa falin yanzur bima yunajihi bihi ya duba ga abin da yake gani da Allah da shi wala yajhar ba'dukum ala ba'din fil qur'an kada sashen ku su dinga bayyana masashi alqur'ani wannan gaba ita ma tana buƙatar bayanai babu lokaci shi yasa nakan yi nasiha ga dukkan musamman ƴan uwa musamman watan azumin nan wanda suke sallolin tahajjudi wallahi ba daidai bane a kure da su fika a bude ta kaji ana jinta daga nesa wani bai da sha'awun yi wannan kiyamul lailin to amma kuma yana da haƙƙin a bashe baccin sa to da daren nan Allah ya shi domin a huta saboda haka inda mutum yana so ya tsira da ladan wannan sallar in Allah ya taimake shi ta karbu to yayi kokari ga kada ya cutar da makota haramun ne irin abubuwa da suka zama ruwan dare yanzu misali musaffa da ake yi wani an masa haihuwa gobe suna wani gobe daurin aurensa sai a zo a gaya to ƴan uwa alaran momi a zo a kure lasifika a kwana ana karatun qur'ani wani tun a fara har a gama wallahi ba zai iya rutsawa ba saboda wani kara kada sai ta hana shi bacci kuma wallahi an cutar da shi ranan alkiyama Allah sai ya bi kadin abin da aka yi masa don babu inda musulunci ce sai sun yi wannan idan karatu ne zasu neman lada me ne ta lasifika zo na so ya so a cikin masallaci wani ba bai sun yi ba su yi tsakanin su da Allah inda neman alqur'ani yake yi albarka ake me hikimar sa lasifika babu wata hikima ba dai wa'azi bane bari na ce ai ana mutane wa'azi su je majalisin tilawa ne ake sannan kuma lokacin da mutane suke bacci saboda haka don Allah mu kula da irin wannan ku duba manzon Allah wannan magaran da yake fa sallolin nafilu ake wancan yana nafila wannan yana yi wannan yana dan karatu wannan yana daga manzon Allah ce kowa ya kasa kada ku cutar da juna ma'ana kada ku cakuɗa ma saura karatun su to ina ga azo abinda ba Qur'ani ba wani dalailu ne wani ishirini ce a zo a sa a kure to wasu ma kiɗa ne kawai na rashin mutunci a zo a kure ganguna suna ta ƙara har garin Allah ya waye makota suna so su bacci ba su da iko to wallahi wa rabbil ka'aba ko qur'ani ne aka sa aka da mutane bacci haramun akai ba ibada akai ba abinda akai zunubi ne kuma saban Allah ne subhanahu wataala wani saboda jahilci wasu ya ga ta to tunda an kwana qur'anin ne ba kyau akwai wani jahili da naji wani sai ka ji an ce mutum an ce la ilaha illa wa antaka masa kunne to kai malin jahilu ka je kai abunka kai kadai a masallaci in neman lada kake waye sai ka zo ka hana mutane
wace sai ka zo ka hana mutane bace haramun ne wannan musulunci bai da wannan ba to amma mutane saboda Allah ya sace ilimin addini kawai duk shirmen da akai kawai ana ganin shikenan wai ibada sai ai ba komai Allah ka yaye mana wannan jahilci da muke ciki Allah ka dora mu akan daidai malaiti wa min adabiha ya daga cikin ladubban karatu ayyuratul qur'ana tartilan mutun ya daidaita karatu daidaitawa li qaulihi ta'ala saboda fadin Allah da yace warattil qur'ana tartila ku daidaita karatu ku kyautata shi kyautatawa fayaqra'u bi tamahhulin mutun ya karanta a hankali biduni sur'atin ba tare da gaggawa ba li anna zalika domin yi a hankali a'wanu ala tadabburi ma'anihi shi yafi taimakawa a wajen lura da ma'anoni wa taqwimi rufi wa alfazihi da kuma tsayar da harufan qur'ani da lafuzansa wa fi sahih al-bukhari ya zo a cikin sahih al-bukhari an anas bin malik radiyallahu an daga anas bin malik Allah ya kara masa yadda annahu su'ila an tambaye shi an kira shi nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da karatun manzo alaihi salam fa kala sai ce kanat maddan karatun sa yana ja a ciki thumma qara'a bismillahir rahmanir rahim yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim ma'ana madda tabi'in nan ko ce yana janta wasu idan ummu salama radiyallahu anha an tambaye na ummu salama Allah ya kara mata yadda ai qira'atin nabi sallallahu alaihi wasallam daga yadda karatu manzo alaihi salam fa qala sidisi kana yuqati'u qira'atahu ayatan ayatan manzo Allah yana yanke karatun sa yana yanke shi aya aya بسم الله الرحمن الرحيم أسيا الحمد لله رب العالمين أسيا الرحمن الرحيم أسيا مالك يوم الدين أسيا وانا حديثي إمام أحمد أبو داود جسم الزكر ريتوشي وقال ابن مسعود ابن مسعود يكي تيوى واتعلق على مسعود يكي تيوى لا تنصروه نصر الرمل كده كدونغ واتا قرآن إلن واتا ورياشي wala tahudduhu hadha shi'r kada ku dinga yayyanke shi yankewa irin yadda ake daddatse waka ma'ana kaga in ka watsaya shi ba za ka ce sai tsakuwa kaza ta je kasan nan tsakuwa kaza ta je ba gaba da za su fada ma'ana ya zama furr irin wannan karatun to ba daidai bane a Qur'ani wannan kifu inda ajaibihi ku tsaya a wajajen abubuwan mamakin alqur'ani wa harriku bihi alqulub ku motsa zukata da shi wala yumkinham wala yakun hammu ahadikum akhir sura kada ya zamo kawai nufin ɗayan ku shi kawai ga yaje ƙarshen sura wani kawai shi abin da yake so fur in ya gama kawai shi kenan ya sauka fur ya yi izifi kaza to kada ya zamo wannan shine manufa malaikata wala ba'sa bis sur'ati allati laysa fiha ikhlalun bil lafzi amma babu laifi ayi gaggawar da ba za a bata lafazin alqur'ani ba bi isqat ba'd al huruf sai da za a jefar da wasu harufa aw idgam ma la yasihu idgamuhu ko shigar da abinda bai inganta shigar da shi ba fa in kana fiha ikhlalun bil lafzi in ya zamo akwai bata lafazin alqur'ani fa hiya haramun to wannan gaggawan haramun ne li anna taghayyiru lil qur'an domin wannan yana daga cikin canza alqur'ani sai ce wa min adabiha ya daga cikin ladubban karatu ayin yasjuda idza marra bi ayati sajada mutun yayi sujuda idan yaji ayat sujuda wa huwa ala wudu'in alhali yana mai alwala fi ayi waqatin kana min lailin aw nahar kuma a kowane lokaci ne a dare ne ko kuma ainihin da rana ne fa yukabbiru lis sujudi yayi kabbara domin kai goshin wai kuri sai ce subhana rabbiyal a'la wa yad'u kuma sai addu'a thumma yarfa'u na sujud sanan sai ya dago daga sujuda biduni takbirin wala salam ba tare da yin kabbara ko sallama ba li'annahu lam yarid annabi sallallahu alaihi wasallam wato domin wannan bai zo ba daga manzo alaihi salam illa an yakuna sujud fi asna'i salah sai idan sujudan ta kasance a cikin sallah ne fa innahu yukabbiru to shi anan zai yi kabbara idza sajada wa idza qama in ya kai goshi ko idan ya dago li hadisi abi huraira radiyallahu anhu domin hadisi abu hurairah Allah kara masa yadda annahu kana yukabbiru fi salati kulliha abu hurairah yana yin kabbara a cikin sallah dukanta kullama khafada wa rafa'a duk lokacin da ya duka ko ya dago
ويحدث كما ينا بعد لابد شو النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يتحك من زعل الله كي وان حديث مسلم نير ويتوشي وعن ابن مسعود رضي الله عنه سنة ابن مسعود الله قال مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام مقعود ناك من زعل الله ينا ينكبر دكان أقوى دكان دوك أوى دكان تاشي دكان زما وان إمام أحمد النسائي سوني سكر ويتوشي ما ليسي وهذا يؤم سجود الصلاة وسجود التلاوة في الصلاة وان game dukkan wata sujuda da za a yi a cikin sallah da kuma sujuda ta karatu da za a yi a cikin sallah malai yace hadihi ba'd adabil qira'a wannan wasu ne kadan daga cikin ladabban karatu fata addabu biha kula da tudu su waharisu alaiha ku yi kwadai akan su wabtagu biha min fadlillah ku nemi falalan Allah subhanahu wataala da wannan ladabba yace Allahumma ja'alna minal mu'azzimina li hurmatik ya Allah ka samu daga cikin masu gilin على فرمتنك على فائزين بهباتك ما صلى بوتا دكوت التكنك الوارثين لجناتك كسامو دكسيكم واندسيكي قادو نعل جنتنك وغفر لنا ولوالدين الله غافر تاما نمود ما يفمو ولجميع المسلمين كغافر تاما دكا مسلمين برامتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.